assalamu alaikum. A shekarun baya babban bankin Najeriya ya sallami wasu ma'aikatansa na wucin gadi su fiye da 500 daga aiki. Wasu daga cikin waɗannan ma'aikatan sun ce sun shafe fiye da shekaru 20 suna aiki. A lokacin da ya sallami waɗannan ma'aikatan, babban bankin ya biya su wasu kuɗaɗe da yake haƙƙoƙin su kenan a matsayin su na ma'aikatan wucin gadi. Tunda su ba cikakkun ma'aikata bane, ba za a iya musu sallama kamar na cikakken ma'aikaci ba. To sai dai ma'aikatan nan sun ce da sakel, domin kuwa dokokin kwadago na wannan banki sun tanadi cewar ma'aikacin wucin gadi ba zai shiga shekara ɗaya yana aiki ba. Idan kuwa ya shige hakan, to dole ne a ɗauke shi a zaman cikakken ma'aikaci. Dukan waɗannan ma'aikatan babu wanda aka maida shi cikakken ma'aikaci duk da cewar sun wuce shekara guda suna aiki. Abubuwa guda biyu waɗannan ma'aikata suka yi roƙo a kai, ko dai babban bankin Najeriya ya biya su dukkan kuɗaɗen da suka cancanci a biya su saboda matsayinsu ya kai tamkar cikakkun ma'aikata, ko kuma dai bankin ya duba ƙwarewarsu ya kuma ba da cikakken aiki ga dukkan wanda ya cancanta kuma yake buƙatar yin aikin. Bari mu faro da jin bayanin kakakin waɗannan ma'aikatan, Mr. Bulus Daniel.
Sunana Bulus Daniel, ni ne shugaban Disengaged Temporary Staff na Central Bank, babban bankin Central Bank.
Ba mu labarin yadda aka sallame ku ku wajen 500, yaushe kuma aka ɗauke ku aikin ne har aka sallame ku?
An ɗauke mu aiki, wayansu da an ba su appointment 1988. Wayansu kuma aka zo aka ba su appointment 2001, wayansu 92, wayansu 96, wayansu 98. Aka yadda aka da aka ba da appointment a matsayin temporary staff.
Wato ma'aikatan wucin gadi.
Wayansu an ba su a temporary appointment, wayansu da sun yi aiki a treasury inda ake ijiye kudi, wayansu inda ake kirga kudi, wayansu kuma a office. A different wayansu masu gadi, yadda da muka yi aiki kenan, muna aiki kenan. Kuma mun ba bauta ma banki duk da karfin mu muka yi wayannan aikin. Kuma da gaskiya mun masu aiki, ba su taba fitowa banki, ba ta taba fitowa ta ce mun saci kudi ko wani abu ya faru, ko kuwa an kori mutum haka, ko ya yi rashin hankali a wajen ba.
Bulus, ba mu labari a cikin ku waɗanda suka fi dadewa kamar shekara nawa suka yi suna aiki?
A kowanda sun yi shekara 20, a kowanda wanda suka fi dadewa shine wanda da aka dauke shi 1988. To ka gaya man wanda aka dauke shi 1988 lokacin shi gwamnan da yana ina ne? Lokacin sai ka tarar ma lokacin ma bai gama university ba. Amma wannan an zo ka zo ka sallame shi, ba sai ka zo ka ɗauki 200,000 don saboda saba ragin cin mutunci, ka zo ka ba shi 200,000 da 30,000.
Ya kafin mu ma isa nan, shin ya ka'idar aikin ku take? Don abun mamaki ne mutum ya kai wajen shekara 20 a ma'aikata yana aiki a matsayin temporary kamar yadda kake faɗa, ko ko ma'aikacin wucin gadi.
Ka'idar aiki na banki, na babban banki da Central Bank of Nigeria da kuma Nigeria Labour, bai kamata mutum ya wuce kai wata shida, ya wuce wata shida ba, wata uku zuwa wata shida sun riga sun karance ka. Abinda yasa sukan bar mutum yayi wata shida ko shekara don saboda su karance shi, su san wani irin hali ne, ko zai ko me yana sata ko ba ya sata. Amma sun barka ka wuce wancan gurin, automatically ka zama ma'aikatan banki na permanent kenan.
Yawwa, to wace hujja aka bayar? Ka ce an sallame ku nan ne tun wajajen 2007, yanzu wajen shekara 10 kenan. Menene, bari mu sake komawa baya. Shin kana nufin tun waɗancan shekaru 10 ba ku haƙura da maganan aikin ba, har yanzu kuna ta ba ku kama wani kuma sabon aiki, ko kuna cewa ko a maida ku ko a biya ku wani haƙƙi?
Bari in gyara wani abu guda ɗaya wajen. An sallami wayansu 2007, wayansu 2008. Abinda yasa ba za mu iya jiya da wannan fadan ba, dole sai hakkin kowa ya fita. Don saboda ni da kana gani na ina da yara uku, shekaru na kuma sun wuce 40, ina ne za ka je kana neman aiki? Za su ce suna neman wanda suna 25, ana ɗaukan masu shekara 25. Akwai wanda a cikin mu sun kai shekara 80, ina ne za su je su samu aiki yanzu haka? Kuma banki ne ta rike su. Wane shekara 20 suna aiki a wajen bauta? Ba ba da haki ba.
Faɗa mana waɗanne dalili aka bar lokacin da aka zo sallamar ku daga aikin?
Ba dalili. Mu da mun bar shi akan cewa da suna da nasu interest a kai. In ba haka ba, muna aiki yaya zaka kori wayansu? Kuma ku da su da suna da ƴan uwa, wanda suna da director, wanda suna da yan uwa ko wanda suna da yan uwa kanin su director da su sauran su ko gwamna, shine sai aka dawo da su sai aka ba su permanent appointment. Mu kuma tunda yake ba wai bamu da connection da kowa, shikenan sai aka ce mana mu tafi. Mu tafi mu je yana.
Kana nufin a cikin ku ko waɗanda aka zaga daga baya aka bawa aikin kina?
Akwai wanda an zaga daga baya sai an kira su, an ba mu tagaddan tare, sai suka dawo sai suka kira yan uwan su sai aka ba su appointment. Su suna aiki har yanzu da nake ga maka.
To yaya akai dazu ka fara cewa bayan an sallame ku ko wasu kudade da aka ba ku ya lamarin yake?
Da da suka sallame mu, sai sun dauki kana shekara 9 ko 8 sai su baka 1120 da 16. Wannan kudin abinda suka sa cikin tagaddan sallame akan cewa ka tattara kayanka. To ina kudin sallamin ka? In ka tattara kayanka, in ka yi shekara 20 sai su baka 1232 kudin da suka bayar kenan. So ina hakimu, tunda doka ta ce in ka yi shekara, in ka kai shekara daya su consider dinka ko wata shida su sallame ka ka zama permanent staff kana pension. So ina hakinka na termination da benefit dinka wajen.
Bulu za su aji daga waɗannan tsawon shekaru 10 da kuka daina aiki a wajen, waɗannan matakai kuka ɗauka na ganin wannan haƙin da kuke magana kun same shi?
Matakan da muka ɗauka, mu dai mun ce mun nace akan cewa hakkinmu dai dole duk yadda kai sai ya fito. Nan mataki na ɗaya mun ɗauki mataki sai muka je Nigeria Labour Congress. Ta mana fada Nigeria Labour Congress ta rubuta ma CBN akan cewa su dawo da mu ko kuwa su biya hakkinmu yadda ake sallaman permanent staff su biya kowa ma hakkinsa yadda da mataki farko matakin wanda muka fara ɗauka kenan. Don mu ba masu tare da zaurin saye bane, ba mu so mu ɗauki ko makamai mu ce muna ɓata wayansu kayan banki ko wani abu, amma kuma muna ɗauka a ta hanyar da dole gwamnati sai ta ji ko kuwa dole sai babban CBN, babban banki da Central Bank of Nigeria ta biya duk kowa ma hakkinsa.
Ma'ana kun ji wajen to me ita kungiyar kwadugo ta yi kan lamarin?
Da ta kira mu sai ta rubuta ma CBN su dawo da mu ko su biya ma kowa hakkinsa. Sai sun kira mu daga baya, sun kira mu meeting, mun je meeting na fari, sun ce mana za su kara mana wani abu, muka ce babu, dokan ta ce su dawo da mu ne ko kuwa su biya ma kowa hakkinsa. So suna neman hanyar da kuma za su zalunce mu, ga kuma takarda da an tura musu. So muka ce babu, sai suka dawo sai sun kira Nigeria Labour Congress, sun kira mu muka je meeting. Da muka je meeting sai ka shikenan sai suka kira Nigeria Labour Congress na wajen awa daya suna meeting, ba su kira mu a meeting din ba, sun je sun shiga sun kulle office. Daga baya sai suka dawo, shikenan sai suka ce mana mu shiga meeting din. Muka shiga meeting Nigeria Labour Congress, ku da dakuna baya, su da da suke baya mu, suna ce mu tashi tsaye dole sai an biya hakkinmu ko kuwa an dawo da kowa a matsayin permanent staff. Daga baya kuma Nigeria Labour Congress tunda yake sun je sun yi meeting, sun shawara da Central Bank, sai ya dawo yana sun ce mana wai bamu da condition of service. Wani bamu da condition of service ban da ku rubuta leta guda biyu akan su biya hakkinmu.
Amma Bulus baka ga da ba su fahimta ba ne, sai da CBN din ta yi musu bayanai sannan suka gane gaskiyar lamarin.
Ai a dokan Labour Act sun rubuta ko CBN din sun rubuta akan cewa Mike temporary appointment din mu bai kamata ya wuce wata shida ko ɗan shekara ɗaya ba. Dole kawai sai sun confirm ɗinka a su full staff ko kuwa sun biya ka hakkinka.
To me kuke gani ya faru da aka fitar da ku waje aka tattauna a cikin ɗaki?
Mu da mun gani akan cewa wancan ko makafo ya sani akan cewa Nigeria Labour Congress sun je sun karbi wani abu.
Zargin da kuke kenan?
Zargin kenan. Wancan zargin su ma sun sani, Central Bank din ma sun sani, muna zargin su ko ta ina akan cewa sun zo sun karbi wani abu a wajen banki. Shi yasa sun dawo sun juya mana baya.
Bulus, daga nan ka san shekara 10 dole abubuwa da dama sun faru, daga nan ko me ya sake faruwa?
Daga wajen shikenan sai muka jawo su zuwa National Assembly. Mun rubuta ma National Assembly sai suka kira mu. Da suka kira mu su ma sun kawo CBN akan cewa su zo a National Assembly. Duka su sun zo.
Daniel kenan, a mako mai zuwa za mu ci gaba da bayaninsa. A kasance lafiya.